Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan za ku iya sauraron mu a kodayaushe kuke so a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa ɗan arewa mazauna yankin kudu maso gabashin Najeriya na kiran da a zauna lafiya tsakanin al'ummomin da ke kasar.
Ana ta faman fadan maganganu amma mu kan muna zauna lafiya cikin koshin lafiya cikin kwanciyar hankali kanin irin abubuwan da suke wakana.
Za ku ji ƙarin bayani sannan kamar yadda muka alƙarwanta muku a shirinmu na safe za mu je jihar Bauchi domin jin ƙarin bayani kan wani tallafi da bankin duniya tare da haɗin gwiwar gwamnati zai fara baiwa matasan jihar. Sannan muna tafiye da shirin kallabi amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labarai. Yau Juma'a, ƴan sandan kasar Spain sun bindige wasu mutane hudu da ake zargin ƴan ta'adda ne har lahira a garin nan na shakatawa da ake kira Cambrils da ke kudu da birnin Barcelona, inda wani ɗan ta'adda ya sheko da mota kan wasu jama'a da ke tafiya ya halaka mutane 13 ya kuma raunata wasu 100. ƴan sandan a yankin na Catalonia wanda Barcelona din shine headquarters sa basu bayyana ko waɗanda aka kashe a kafar din na da alaka da harin da aka kai Barcelona ba, to amma sun bayyana abin da ya faru a kafar din a matsayin ta'addanci. Sun gargadi mutanen da ke zaune a birnin da ke gabar teku da kar su fito waje. Kungiyar ISIS ta yi ikirarin kai harin na Barcelona. ‘Yan sandan Catalonia sun ce an damƙe mutane biyu, ɗaya daga Morocco, ɗayan kuma daga yankin Melilla na ƙasar Spain wanda ke kan iyaka da ta haɗa ƙasar da Morocco daga ɓarin arewacin Afirka.
To, tun daga shekarar 2004 'yan ta'adda suka shiga yayin amfani da mota a matsayin makami wajen kai hare-haren ta'addanci a nahiyar Turai. Ranar 19 ga watan Yuni wani mai ra'ayin riƙo ya sheka da mota kan al'ummar musulmi bayan da suka taso daga sallar dare ta tahajjud a masallacin Friendsbury Park a watan Ramadan, inda mutum guda ya mutu wasu 9 kuma suka ji raunuka. ‘Yan sanda sun ce ya kai hari kan musulmi ne a wani matsayin ramuwar gayya saboda hararen ta'addanci. Ranar 3 ga watan Yuni wasu mahara 3 suka markade masu tafiya akan gadar London kafin su daga baya suka duro daga kan mota suka yi ta dabawa mutane wukaki a kasuwar Boro da ke kusa da wurin har suka kashe mutane 7. Haka zalika an kai irin waɗannan harahari ranar 7 ga watan Afrilu a Stockholm, ranar 22 ga watan Maris kuma a London, ranar 19 ga watan Disamba na 2016 a Berlin, ranar 14 ga watan Yuni bara a Nice da ke ƙasar Faransa. Hari mafi muni da aka taɓa kaiwa Spain a baya-bayan nan shi ne na ranar 11 ga watan Maris ɗin shekarar 2004, inda mutane 192 suka mutu banda 2000 da suka ji raunuka.
Yayin da sojojin da ke samun goyon bayan Amurka ke ci gaba da dannawa sannan a hankali a farmakin da suke kaiwa na neman fatattakar ISIS daga inda ta ayyana a matsayin headquarter ta Araka, dubban farar hulan da suka makale a birnin na daɗa fuskantar barazanar zama a tsakiyar masu musayar wutar bisa ga wani gargaɗin da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta bayyana. Jami'ai daga dakarun SDF masu samun goyon bayan Amurka sun ce yaƙin da suke yi da ISIS ya shiga zango mai tsanani da kuma muni a unguwar da ke cike da jama'a, a yayin da ƙungiyar ta'addan ke ta jarraba dabaru daban-daban don ci gaba da kare tungarta. Wannan yaƙin ya zama na ko a mutune ko a yi rai ga sassan biyu, a cewar Mustapha Bali mai magana da yawun SDF. Bali ya ce mayakan ISIS na daɗa kai hare-haren ƙunar baƙin wake da mota da hare-hare a laɓe da amfani da jirage marasa matuƙa da kuma amfani da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa don su kawo cikas ga dannawar da sojojin SDF ke yi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Barakar da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu 'yan jam'iyyar su ta Republican ta daɗa tsanani jiya Alhamis, bayan da Donald Trump ya fito ƙarara ya cicciki wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican su biyu, yayin da wata sanata ita ma daga jam'iyyar ta jefa ayar tambaya kan cancantar Trump da kuma nutsuwarsa. Na baya-bayan da Trump ya cicika su ne Sanata Lindsey Graham daga South Carolina da Sanata Jeff Flake daga Arizona. Graham, wanda tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa ne, ya zargi Trump da janyo tashin hankali ta wajen amfani da wasu kalamai kan zanga-zangar da aka yi mai cike da nuna tsanar wasu jinsuna kwanan nan a Charlotte da ke jihar Virginia, wato Charlottesville da ke jihar Virginia. Ɗan neman suna Lindsey Graham ya sharata cewa na ce da 'yan ra'ayin fifita jarfata da kungiyoyi ma wato kungiya mai adawa da hakan ɗan jumane da ɗan jimmai, a cewa Trump a shafinsa na Twitter a jiya Alhamis. Ya kuma ƙara da cewa irin wannan ƙazafin abin ƙyama ne.
Jami'ai sun ce har yanzu gwamnatin Amurka ta himmanta ga kare ƙawayen Amurkar da ke yankin Asiya biyo bayan barazana daga ƙasar Koriya ta Arewa, a yayin da suke masu faɗin cewa dole fa ne a haɗa amfani da hanyar diplomasiya da kuma yiwuwar amfani da gagarumin matakin soji. A tattaunawar Amurka da Japan kan diplomasiya da tsaro jiya Alhamis, Sakataren Tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta ɗau takamaiman mataki kuma cikin gaggawa na tarwatsa duk wani makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta cillo zuwa duk wani yankin ƙasar Amurka da ƙawayenta. A wata ganawar da aka yi wa lakabi da bibbiyu tsakanin Mattis da Sakataren Harkokin Wajen Amurka Rex Tillerson da kuma ministan tsaron Japan Isururi Odindare da kuma ministan harkokin wajen Japan Taro Kano, ya jaddada alwashin Amurka na kare Japan yayin da Koriya ta Arewa ke ci gaba da yin barazana.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya, yayin da wa'adin da wata gamayyar kungiyar matasan Arewa suka baiwa 'yan kabilar Ibo na su bar arewacin ƙasar, wanda matsayi ne da suka ɗauka sakamakon barazanar da kungiyar Ibo ta 'yan aware wato IPOB ke yi na ɓangarewa daga Najeriya. Wasu 'yan Arewa mazauna yankin kudu maso gabashin ƙasar sun yi kira da a nemi maslaha dangane da wannan lamari. Daga birnin Oweri na jihar Imo ga rahoton da sabon wakilinmu Alphonsus Okorwegwe ya aiko mana.
A yayin jiran ganin yadda Najeriya za ta kasance a ranar 1 ga watan Oktoba, ranar da wata gamayyar kungiyoyin matasan Arewa ta ba 'yan kabilar Ibo su bar arewacin Najeriya. Wasu matasan Arewa da ke jihar Imo kudu maso gabashin ƙasar sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan batu, inda suka nemi a dunkule a ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin kabilun ƙasar. A hirar da na yi da su jiya, Alhaji Abdulhamid Ali, shugaban matasan Arewa da ke Okigwe, ya shawarci matasan da ke fafatukar ganin an tashi 'yan kabilar Ibo daga arewacin ƙasar da su yi taka tsantsan su ɗauki shawarar dattawan Arewa na neman maslaha da zaman lafiya. A kuma nasa ra'ayin, wani mahauci mai suna ɗan yaro Bunkure ya nesanta kansa daga lamarin, inda yana mai cewa:
Mazauna nan kudu, ana ta faman faɗan maganganu, amma mu kam muna zaune lafiya, cikin ƙoshin lafiya, cikin kwanciyar hankali. Alƙalin irin abubuwan da suke wakana, dukkanin mutumin da zaka ji ya ce ina so in nemi tashin hankali, to gaskiya damuwar kansa yake so ya tasarwa. Mafi akasari daga arewa nan har zuwa kudancin Najeriya nan, mafi yawanci wanda zaka ji suna neman hayaniya. To, in ka tantance, ba fa masu sana'a ce taƙiya, ban san dai tsare-tsaren da aka ba, domin a ɓangaren matasan arewa da suke wannan ƙungiya ba a shirya da ni ba.
Shi kuma wani ɗalibi ɗan asalin jihar Filato, Muhammad Idris, ya ce:
Wannan kuskure ne, domin ba su da wani hurumi ko hujja iya abin da ya kamata a sasanta a zauna lafiya, saboda Najeriya is the one.
Ya kuma yi kira a guji duk wani abu da kan iyata da zaune tsaye. Idan har ba a manta ba, a watan Yuni da ya gabata ne wata gamayyar kungiyar matasan Arewa a ƙarƙashin jagorancin Malam Nastura Ashiru Sharif ta ba 'yan kabilar Ibo wa'adin barin arewacin Najeriya, saboda yunkurin kungiyar IPOB na neman ballewa daga sauran sassan kasar. Tun wannan lokacin, masu ruwa da tsaki sun sha jigilar shawo kan dambarwar ta wajen cimma matsaya mai dorewa, amma har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba. Alphonse Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
Sada na sani ni zaman ma adun kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abinda muke burin gani da yau Najeriya a sahun manya mu da mu girma majuna
to a jahar Bauchi Najeriya har ila yau babban bankin duniya tare da hadin gwiwar gwamnatin jahar ya kaddamar da wani shiri na tallafawa matasa masu fama da matsanancin talauci da wasu kudade da za a rika biyan su wata-wata domin su rika gudanar da wasu ayyukan taimakawa al'umma a unguwannin su ga Abdulhab Muhammad da karin bayani daga birnin na Yakubu
Barista Umar Faruk Gwadabe shine shugaban hukumar inganta rayuwar mata da matasan jihar Bauchi wanda wannan shirin ke gudana a karkashin ma'aikatarsa ga abin da yace
shi wannan shiri ne na hadin gwiwa da bankin duniya domin tallafawa talakan talaka a kowane anguwa a jihar Bauchi. Muna da yara matasa da mata da kuma dattawa amma waɗanda ba su gaza shekara 35 ba. An ɗebe su bayan nazari mai zurfi da bincike da aka yi ta hannun masu anguwanni waɗanda suka zakulo gidajen da suka fi kowane gidaje talauci a wannan yanki din. Saboda haka aka yi rajistan su a jihar Bauchi gabaki ɗaya kananan hukumomi 20 da muke da su muna da matasa yanzu da muka yi mopping out guda 16,000 waɗanda su ne muke ƙoƙarin ba su makaman aiki babu wani buƙatan ka samu cikakken takardar karatu aiki ne na leburanci irin matsalan da yankin ku suke buƙata shine irin ayyukan da su waɗannan mutane za su wato misali idan yankin ku ya sharan titi ne ko sharan anguwanni shine yafi musu muhimmanci to irin aikin da za su yi kenan wani abin sha'awa da wannan shiri shine dukkan mutanen nan 16,000 da ka gani babu wanda kuɗin sa zai bi hannun wani jami'in gwamnati kowa kuɗin sa zai shiga account din shi ne saboda haka daga lokacin da aka wata ya kare aka duba register ka je aiki so 20 shikenan kawai za a bada umurni wa banki su biya ka 7,000 dinka da 500 a cikin account ɗinka babu wani dan commission tsakaninka da kuɗinka saboda haka kada ma wani ya yaudare wani ya ce wai ko kuɗinka zai je hannun wani gwamnatin jihar ta dauki wannan kuɗi tsungurgum ta saka a hannun World Bank saboda haka haƙƙin biyan kuɗin ma baya hannun gwamnatin jihar yana hannun babban bankin duniya
waɗanda za su amfana daga tsarin sun bayyana shi da cewa zai inganta rayuwarsu da na iyalansu.
Shida Suleiman daga garin Katagu. Wannan an tallafa mana ne saboda mu talakoki ne aka tallafa mana saboda kan rayuwarmu ta tasiri mu da yaranmu. Shi yasa wannan kuɗi da za mu ci shi a ta hanya mai kyau yadda aka samu idan gwargwadonmu.
Sunana Fatima Muhammad. Na fito daga Gabduri Misau. To mun dai samu bayani akan cewa za a dauki mutane masu daga kan mai shekara 18 zuwa kan mai shekara 35 akan da a taimaka musu suna gudanar da aiki kamar shara su da kuma gyaran hanyoyin magudanar ruwa kan
Umar Abdullahi daga karamar hukumar Misau. Eh talaka ne rayuwata ina noma ina dan kiwo ina kuma da yara wanda suke dan karatu na kuma ji daɗi na samu zaɓin cika yana a cikin wannan tallafi da hukuma za ta bayar za ta tallafa mu wajen ɗan kiwo da ɗan biyan kuɗin makaranta a yara 7,500 alhamdulillah za ta ɗan toshe mu da ba na samun kuɗi ma ba na samun komai
sunana Haruna Ibrahim Magwanshi Katagun local government to 7,500 a matsayina na wanda aka ɗauki aiki don ita za ta taimake ni wannan sanadiyar ta kuma zai sa ni aikin da zan taimaki da gidana
Abdulhab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
kuma da gaida Abdulhab Muhammad yanzu karfe 3 na dare ne da wato kwata a nan Washington DC kafin mu je ga shirin kallabi bari mu shakata da wannan waka To madalla a gaida mawakan ƴan matan Niger, yanzu kuma ga shirinmu na kallabi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi daga nan birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne aka yi taron ƴan jarida bakar fata a jihar New Orleans da ke Amurka. Abokiyar aiki na Grace Alheri Abdu ta halarci taron, kuma a gefen wannan taron ta yi hira da wata da ta kwashe shekaru da dama a nan Amurka, inda suka tabo abubuwa da dama, musamman ma waɗanda suka shafi matasan Najeriya. Yanzu dai ga Grace Alheri Abdu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muna tare da Hajiya Khadija Muhammad a Louisiana Baton Rouge. To Hajiya, batun cin hanci da rashawa da ake fama da shi a Najeriya, wanda duk kasashen duniya aka ambaci Najeriya sai sun taɓa wannan batu. Kuma wannan na ɗaya daga cikin batutuwa ko kuma matsaloli da shi shugaban ƙasa mai ci yanzu yake ƙara buga kusa akan ciwon zai kokari ga ciwon an shawo kan wannan matsala.
Sannan kan ya zama abu mai tashin hankali ga wanda kamar ni da wanda muka daɗe ba mu cikin Najeriya. An kaje abubuwa duk inda ka je a garin nan, an aka faɗi zancen Najeriya sai dai kawai a faɗi rashin arziki. O rashin kyan mutane.
Haka, duk da yake dai akwai kwallo masu kyau.
Abubuwa masu kyau duk ba ka ji. Inda ya kaje a garin nan ana zancen Najeriya sai dai a faɗi mara daɗi. You know, abubuwan da ke faruwa da su da matintini, amma yanzu abubuwan ne sun
da to inda a ce kadara shugaban kasa yana sauraron wannan hira da muke ya kike ganin zai iya shawo kan wannan matsala, tunda wani abu ne da yake zuciyar shi kwarai da gaske yake.
Amma ai na farko da yake gani a samu cewa yara suna da aikin yi, kai shekaru kana makaranta ka fito ka zo ba aikin yi, me za su yi? Sai ya hanyar titi. You know, in matasa aka sassamo musu aikin da za su yi, kuma in ana biyan su aikin su, you know, ba za su je su nemi wanda ba haƙi ba ne.
Bari mu taɓo to wannan fanni na matasa. A lokutan baya tsauta ma yaro kusan sai ka ce a da akan yi ma maganan cewa yaro na kowa ne. Yau an wayi gari cewa in ka tsauta ma wani ba ma dukan shi kai ba, to kusan sai ku ce tashin hankali tsakanin iyaye. Haka kuma iyaye ma za su niki gari su tafi makaranta akan me yasa aka
dauka
su yaya da shi, ko kuma aka dauki dai waɗansu matakan gyara yaro shi. To yau ana matasa suna yin abubuwa ana so a tsauta musu sun kai matakin da ba sa tsoron kowa, ba su jin kunyar kowa.
To ai wannan rashin discipline da ce ne tun da suna yara,
ladabtarwa ko kuma tarbiyyantarwa.
Tunda yadda na ce mu iyayen mu gaya da soyayyarsu da soyayyar mu a zuciyarsu, amma ba su taɓa in ka yi laifi za a gyara maka, za a gyara ka, za a yi maka faɗa. But amma yanzu yaranmu ba a yi musu faɗa, su sai ki ga yaro yana tsaye yana baban shi yana magana, shi yana magana ƙarfin maganarsa ta ɗan ya fi na baban ba zai magana ba. Iyaye sun riga sun sakata da yayansu. You know, ta san giya kowa yana so ya sawo ƴaƴansu ya samu musu hutu, amma kuma ka samu musu hutu amma ai da darajar ka nuna musu sanin babba, ka suna ka sanya musu sanin addini, ka nuna musu girmama manyansu. Amma yanzu duk wani an zubar da shi, an saki yara kawai su zauna su ta kallon talabijin suna ɗaukan abubuwan
darasan da
iyaye su ba sa kula da ƴaƴa, talabijin ita ce yake kula musu da
ƴaƴa. Wato daga ƙarshe wannan matsala yayu ita ce ta haifar da rashin neman haɗin kan Najeriya, domin a da kamar yadda kika faɗa musulmi da krista suna zama wuri ɗaya, ɗan kudu da ɗan arewa suna zama wuri ɗaya. Kai shi ne ma dalilin da ya sa aka ƙirƙiro tsarin bautan ƙasa ɗin nan. A lokacin ne na tuna lokacin da aka yi tsarin bautan ƙasa ɗin nan, idan wani ya je wani yanki ya suka samu aure, gwamnati ce ma take ɗaukar da wani aure saboda ana ƙarfafa wannan cuɗanya.
abin nufi in dai wannan duk wani gari in babu haɗin kai ba za a taɓa zaman lafiya ba. But in kowa aka yi respectin kowa ya yi mutunta juna, ba dole ku ce komai aka faɗa daidai ba ne. Musulmai suna da ra'ayoyinsu, Kirista suna da ra'ayoyinsu, amma kai in ka ja naka kuma kai ka dardaja wancan ɗayan makwabcinka, addini bai taɓa cewa ya addini in ba ɗaya ba ne, ba a ce ka je ka zagi mutum ba.
Jama'a masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Khadija Muhammad da Grace Alheri Abdi da ta yi wannan hirar, da ma Miss Julie Gresham da ta haɗa mana sauti, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To, a gaida ke Maryam Dauda, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, Malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau, ina so na yi kira ga matasan Najeriya waɗanda wasu shugabanni suke amfani da su domin kawo ƙarshen gwamnatin Janar Muhammadu Buhari. To, ni ina ga ba su fahimci ya kundin mulkin Najeriya ita ba, domin Janar Muhammadu Buhari ya bi ƙa'idoji wadda kundin mulkin Najeriya isin fada wajen yin tafiye-tafiyen da zai yi ko dawowarsa.
Assalamu alaikum. Magana Muhammad Awali ba zai iya rikin zamar kuma tsere da shiga rubutu da ke da Allah. Muna kira ga dabban gwamnoni na jihar Arewa, na Arewa gwamnoninmu na Arewa shugaban su, da Allah ya ci masu taimake mu da gaya gwamnan jihar Bauchi da gaya mana da tomominmu ko kuma kan tomominmu da ke da ya kuma cika hakiminmu gaba ɗaya. Bayan haka kuma yanzu ya zuwa rusa kuma shi ne gaba ɗaya ka ji kaɗai ke zai kaɗai za a gyara ku.
Assalamu alaikum. Mai magana Yusuf Babangaja mai trader ringin daga jihar Jigawa, Najeriya. To, yau zan yi magana ne da game da dokar da gwamnatin Katsina za ta kafa na kan cewa duk wanda aka kama ya yi wa wata yarinya faɗe, to za a yanke masa hukuncin kisa. To, hakika wannan hukunci ya yi daidai. Bayan haka, ina so yin amfani da wannan dama in kira ga manyan malamai su ji tsoron Allah, masu kuɗi su ji tsoron Allah, masu riƙe da madafin iko wala Allah na sarauta ne ko wani siyasa su ji tsoron Allah. Dalilin da ya sa na faɗa haka, za ka ga cewa wani ya aikata laifin faɗe ko kisan kai ko wani mummunan laifi, sai ka ga ɗaya daga cikin waɗannan mutanen da na lissafa su ne za su yi gasa fita su ga cewa lallai sai sun yi belin wannan mutumi da aka ainihin da aka kama ya yi wannan faɗe ko kuma ya yi kisan kai ko kuma ya yi wani mummunan laifi.
Assalamu alaikum. Muryar Amurka. Mai magana Hamidu Kadar Labuwa daga nan Kadar Labuwa kwamin Bulumariya jihar Jifa jamhuriyar Nijar. Allah ya ba mu lafiya da zaman lahiya ƙasarmu Nijar da Najeriya, kuma ya tafkar mana da bana mai albarka ƙasarmu Nijar da Najeriya. Na gode.
Assalamu alaikum warahmatullah. Mai magana Jalla Garba na Asakutun Najeriya. Gaskiya ina so in tsokaci dangane da keke ku ce ko kuma in ce kuma bakin da 'yan majalisa ta su jihar Sokoto ke yi. Wannan ba don talaka suke yi ba, suna yi ne kawai don aljihun. Sai idan muka duba mu ba mun zaɓe su ba don su yi wannan keke ku ce ko kuma wannan kuma.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni ne Musa Muhammad. A ra'ayina shi ne wato yaƙi da cin hanci da rashawa a magani wannan, sai dai in an duk wanda aka kama shi da yaƙi da cin hanci da rashawa wanda kuɗin da ya kai a yaƙe shi, to hukuncin kisa ne ya kamata kawai.
Da fatan za mu na afawa mu samu damar kawo muku sharhin jaridin Amurka ba, amma yanzu ga labarai a takaice.
To, a takaice, yau Juma'a 'yan sandan kasar Spain sun bindige wasu mutane hudu da ake zargin 'yan ta'adda ne har lahira a garin nan na shakatawa da ake kira Cambrils da ke kudu da birnin Barcelona, inda wani dan ta'adda ya sheko da mota kan wasu jama'a da ke tafiya ya halaka 13 ya kuma raunata wasu 100. Tun dai shekara ta 2004 'yan ta'adda suka shiga yayin amfani da mota a matsayin makami wajen kai hare-haren ta'addanci a nahiyar Turai. Yayin da sojojin da ke samun goyon bayan Amurka ke ci gaba da dannawa sannan a hankali a farmakin da suke kaiwa na neman fatattakar ISIS daga inda ta ayyana a matsayin headquarter ta Araka, dabban farar hulan da suka makale a birnin na dada fuskantar barazanar zama tsakiyar masu musayar wuta. Bisa ga wani gargadin da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam da ke wurin ta bayyana. Barakar da ke tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da wasu 'yan jam'iyyar Star Republican ta dada tsanani jiya Alhamis, bayan da Donald Trump ya fito ƙarara ya cicciki wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican su biyu, yayin da wata sanata daga jam'iyyar ita ma ta jefa ayar tambaya kan cancantar Trump da kuma natsuwarsa. Jami'ai sun ce har yanzu gwamnatin Amurka ta himmantu ga kare ƙawayen Amurka ɗin da ke yankin Asiya biyo bayan barazanar daga ƙasar Koriya ta Arewa, a yayin da suke masu faɗin cewa dole fane a haɗa amfani da hanyar diplomasiya da kuma yiwuwar amfani da ƙarfin soji.
To a gaida kai Ibrahim, masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata taugar abokanan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni. Kada a manta da mu sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sannan bari mu amfani da wannan dama mu miƙa saƙon taya murna ga Ibrahim Ango Shitu da Karimat Mukhtar Tofa, muna ɗaurin aurensu da za a yi gobe a Asabar ɗin Allah ya kai mu a Nepa da ke Jos jihar Plateau Najeriya. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. In za madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa da kuma Chibahir Diodene da ya haɗa mana shirin. Sai kuma injiniyan mu John, ni Muhammad Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya, daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC.